Masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku damar da mu aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mufta kuma kai tsaye ta cikin wannan shiri kuna iya aiko da sakon tambayoyin naku ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan 081 89 85 60 da kuma sakon WhatsApp akan 070 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku da kuma sunana Nasir Sasan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu aka maka Allah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka in uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duba da cewa yanzu mun shiga watan zulqa'ida wato watan zulqa'ida shine wata na biyu daga cikin ashhurul hajj muna da ashhurul hajj wadanda su ne watan shawwal zulqa'ida zulhijja wadanda su ake kira ashhurul hajji wato watannin da ake kulla niyyar hajji a cikin su ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat fa man farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wato aikin hajji watanni ne sanannu wato ana yin sa a cikin watanni sanannu su ne waɗannan watanni guda uku tun Shawwal da Zulqa'ida da Zulhijja a cikin su ne ake aikin hajji duk wanda yake maniyaci wanda yake son yayi hajji to zai kulla niyyar hajjin sa ne a cikin waɗannan watanni ba zai fara su daga Ramadan ba ko kuma wani wata gabanin watan Shawwal waɗannan watanni a cikin Allah ya umarci al'umma su yi hajji da zai fara daga Shawwal har zuwa lokacin da za a yi tsawon hawan Arfa ko tsayuwar Arfa daga nan kuma a yi kwanaki waɗanda suke ake cewa ayyamut tashrik daga nan kuma aikin hajji ya kare to aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wato musulunci yana da rukunai guda biyar na farkon su kalmar shahada wanda ita ce musulmi yake shiga mutum yake shiga musulunci sannan sallah sannan azumi sannan zakka sannan hajji hajji wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta a shekara ta 6 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi aikin hajji sau ɗaya a rayuwarsa wanda aka fi sani da hajjatul wada na nufin hajjin sa da yayi bayan musulunci wato lokacin da aka saukar masa da wahayi gabanin wahayi ya taɓa yin hajji wanda kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari hadisin Jubair ibn Mut'im da yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a Arfa har yake cewa wannan mutum yana daga cikin Homs wato yana cikin Quraishawa waɗanda ba sa tsayuwa Arfa illa iyaka in suka zo Muzdalifa iyanan za su juya domin suna ganin su darajar su ta fi ta sauran mutane wanda su ba za su isa wato sai sun je Arfa su yi tsayuwar su wato ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin Quraishawa kuma gashi ya ganshi a tsaye a Arfa saboda haka sai ya rika mamakin wannan to wannan hajji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta gabanin musulunci to bayan musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata hajji ba sai hajji kwaya ɗaya ita ce wacce aka fi sani da hajjatul wada wanda daga ita ubangiji subhanahu wataala ya karbi ransa ta yi ta shekara ta 10 bayan ya dawo farkon shekara ta 11 annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah subhanahu wataala so haka hajji farilla ce ga dukkan wani wanda yake lafiyayye kuma ubangiji subhanahu wataala ya bashi guzuri sannan kuma ya samu hanyar zuwa aikin hajji din waɗannan su ne abinda ake kira azzat wato guzurin da idan mutum ya same su to dole ne ya haji wato haji ta zama wajibi a kansa wato ya zama na yana cikin koshin lafiyar sa sannan kuma yana da guzurin da zai fita ya je haji ya dawo ba tare da ya shiga cikin wani hali na tagayyara ba sannan kuma babu wata wani rikici akan hanyar da zai bi zuwa haji an sani da can a ƙasa ake zuwa haji ko akan raƙuma wanda akan iya samu wani lokaci a hanyar zuwa hajjin a samu ana rikici ana fada ana yaki. To kaga duk wannan ko mutun yana da wadatar zuwa hajjin kasancewar ba a samu amnus sabil ba. To waɗannan su ne abin da ake kira azzat, wato mutun ya abin shine ake kira al-istita'a, mutun ya samu damar da zai je hajji. To wanda haji ta zama wajibi a kansa. Allah yana cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wato haji wajibi ce, wani abu ne da Allah ya wajabta wa mutane, amma ga wanda ya samu iko na zuwa wannan aiki. Saboda haka wanda ya samu iko shine take zama wajibi a kansa, ga wanda bai samu iko ba haji bata zama wajibi a kansa ba. Sannan tana wajabta sau daya a shekara rayuwar mutum. Wato idan mutum ya je haji sau daya, to duk wata haji da zai koma to ta nafila ce, hajjin farilla ta faɗi da kansa daga zarar ya yi ta sau daya. Amma ya kasance lokacin da ya yi ta yana baligi, in ya yi ta yana yaro karami, to wannan ba ta wadatar da shi daga hajjatul islam. Bayan ya zama balagagge, to dole ne ya je ya sake yin wata hajjin haka nan, in ya yi ta lokacin yana bawa, to shi ba za ta sauka da kansa, wadda ba ta zama wajibi a kan bawa ba, don bawa bai da iko da kansa. To wannan lokaci ba ta zama wajibi a kansa ba, lokacin da ya samu ƴancinsa zai kuma zuwa ya sake yin hajjatul islam, wato hajji wacce take ta musulunci, wacce musulunci ya farlanta masa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya wa sahabbansa wata rana yake cewa, ya ayyuhan nas inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju, ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji, dan haka ku te ku yi hajji. Sai wani ya tashi daga cikin sahabbansa, shine al-aqra ibn habis, yake cewa, ya rasulullahi a fi kulli amin, kowace shekara sai mun yi hajji? Annabi ya yi shiru, ya sake tashi, annabi ya sake cewa, inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju, ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji ku je ku yi. Wani mutum ya sake tashi ya ce, ya rasulullahi a fi kulli am, kowace shekara sai mun je hajji? Annabi ya shiru, ya sake cewa, inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju. Wani mutum ya sake tashi ya yi tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ya ce, law qultu na'am wa la wajabat, ya ce da na ce to da ta zama wajibi, wala masata'tu, ku kuma da baku iya ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya farlanta mutum hajji ne sau ɗaya a rayuwarsa, sannan sauran kwanakin da zai je ko kuma shekarun da zai je ya hajji bayan ta farko, wannan duka hajji ce ta nafila, ba ta zama wajibi a kansa ba, zai samu ladan wannan hajji. Hajji tana da falala babba, wato bayan kasancewa ta rukuni na addinin musulunci, tana da falala ga dukkan wanda ya yi ta. Wanda ya haji, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, dukkan wani haji karbabbe, lafiyayyen haji ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna. Alhajjul mabrur shine hajjin da aka yi shi ba tare da abin da ba tare da ya gaure da saban Allah ba. Alhajjul mabrur shine hajjin da mutum ya yi shi ba tare da ya gaure ya shi da saban Allah ba. To duk wanda ya yi irin wannan hajjin, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu, wanda duk ya je haji ba tare da yayi fasikanci ba, ba tare da yayi batsa aikin batsa a cikin aikin hajjin sa ba, annabi ya ce, raja'a ka yawma waladatu ummu, zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Wato Ubangiji subhanahu wataala zai kankare masa ayyukansa, wato laifuffukansa, ya dawo kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi ya zo duniya. Mutum baya zuwa duniya caɓa-caɓa da laifi, ya je daga baya ya yi ayyukan da za su zama laifi ne a tuhume shi da su, amma lokacin da yake ƙarami to ba a rubuta masa komai na laifinsa, ballantana ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Wannan yana nuna idan an yi dace har hajji ta kasance irin waccan hajji da annabi ya ce alhajjul mabrur, to wannan shine sakamakonta. Domin Allah subhanahu wataala kamar da ya tabbata a hadisi, yana tsinkayar bayansa a filin arfa, yana alfahari da su a wajen mala'ikunsa, yana cewa, ga bayina nan sun zo sun yi buringitsatsa sun yi kura, babu abin da suke nema sai yarda ta, don haka ku shaida na gafarta musu. Haka Allah subhanahu wataala yana gafarta wa bayansa a wannan lokaci idan suka yi dace hajjin su ta kasance hajji ce lafiyayya, hajji ce da suka sharuɗa, hajji ce da aka kauce wa saban Allah a cikin ta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi, ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu billah imani da Allah sai aka sake tambaye shi thumma ayyu sai wannan kuma aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadun fi sabilillah sai jihadi da dokar kalmar Allah sannan aka sake tambaye shi thumma ayyu qala hajjun mabrur ko hajju baitillah ce zuwa haji shine wato shine mafi fikon aiki bayan jihadi fi sabilillah Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam hal 'ala an-nisa'i qitalun ya rasulullah hal 'ala an-nasi jihadun ya rasulullah wato jihadi wajibi ne akan mata ma ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ce na'am alaihin jihadun laysa fihi qital al-hajj fi sabilillah ce akwai jihadi akan su amma babu yaki a cikin su shine haji kaga wannan hadisi yana nuna cewa shi kansa haji jihadi ne wato wanda ya je haji kamar wanda ya je jihadi ne musamman ma ga mace ga mace wato in ta yi haji kamar ta fita jihadi ne an sani kuma wanda ya fita jihadi ladansa a gurin Allah babu wanda zai iya kimanta shi sai Ubangiji subhanahu wataala shi yasa annabi ya ce akwai haji akan akwai jihadi akan mata amma shine jihadin da babu yaki babu kisa a cikinsa shine haj al-hajj fi sabilillah saboda yana daga cikin falalar wanda yake haji ko wato mutuwa yayi a wurin haji to ba a cire masa ihramin sa ba a sa masa turare za a bar shi kamar yana nan cikin aikin hajjin sa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tashe shi yana labbaika labbaika a ranar gobe kiyama wannan kadai ta ishi shaida gare shi a ranar gobe kiyama ubangiji ya tashe shi a cikin wannan ayyuka domin duk wanda Allah ya tashe shi a cikin aikin kirki to alama ce ta cewa zai samu kubuta ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu akan wani abu to akan sa za a tashe shi wanda ya mutu cikin aikin haji to ubangiji subhanahu wataala zai tashe shi ne yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik saboda wannan shi karan kansa yana dura falalar aikin haji haka falalar aikin haji tana da falala mai yawa ubangiji subhanahu wataala ya farlanta aikin haji ga al'ummar musulmi domin hikimomi masu yawa daga cikin hikimomin da Allah subhanahu wataala daga cikin hikimomin da suke cikin aikin haji na farko akwai tahqiqul ubudiyyati tahqiqul ubudiyyati al-abd lillahi subhanahu wa ta'ala bawa yaji ci bawan Allah ne yayin da zai ansa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa kiran Allah ya tafi ya bar kasarsa ya yi guziri ya yi tafiya mai nisa ya dauki kwanaki cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala yana tarbiya yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wannan alama ce ta nuna bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala taro da cewa shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala ya miƙa wuya ya sadu da ya risuna ya bada kansa ga Allah subhanahu wataala a lokacin kowa yakan daidaita da kowa babu bambanci tsakanin mawadaci da wanda ba shi da shi mai mulki da mara mulki babba da yaro namiji da mace kowa da kowa a wannan guri yana daidaita tun daga suturar da za a saka da guraren da za a zauna da inda za a je da inda za a koma duka ana yin abu iri daya babu bambanci tsakanin wanda Allah ya bashi wani abu na duniya da wanda bai bashi ba dan bayi su ji cewa dukkanin su abu daya ne kullukum li adama wa adama min turab dukkaninku kuna dangantaka ne kuna danganewa ne da Adamu shi kuma Adamu Allah ya halicce shi ne daga turbaya saboda haka babu wata falala da wani zai nuna ma wani a wannan guri sai ta tsoron Allah yasa yadda ake bukata ga mahajjaci idan ya je wannan guri kamar yadda zai cire wato kayansa da ya saba sawa da tufafinsa da ya saba kulliya da su yayi shiga ya sa kaya irin na ibada to a lokacin ana son ya cire dukkan wani abin da yake ji yana da shi na mukami wani matsayi ko na mulki ko na dukiya ya cire shi daga zuciyarsa kamar da ya cire stressa ya riji ajin cewa anan ba shi da wani abu da zai yi nuna wato fifikon sa da shi in ba tsoron Allah subhanahu wataala ba Nabi sallallahu alaihi wa sallam la cewa babu wani falala la fazari arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa wa ba abinda wani balarabe ko wanda zai nuna mu wanda ba balarabe ba abinda kawai zai fifita da shi shine tsoron Allah la ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku takawa shi yafi ku matsayi a gurin Allah dan daga cikin hikimar aikin haji tana sa mutum ya tuna irin wannan yayin da ya ganshi cikin wata sutura da kowa irin ta yake sanye da ita wato yadda zai cire daga shi sai dan kallon da zai yafa a jikinsa ya kuma daura a jikinsa banda wannan babu wani abu sannan bayan wannan daga cikin hikimar da ta kuntara cikin aikin haji akwai tunawa mutane wato haduwar ranar gobe kiyama ka duba wato haduwar aikin haji haduwa ce ta wani bangare na mutane in ka kiyasta waɗanda za su je haji da waɗanda suke garuruwan su ba su je ko ina ba babu ma gwaji wato waɗanda suka je din wato dan wani yanki ne kankani daga cikin mutanen da suke sauran garuruwa wanda ba su samu zuwa haji ba amma ka duba irin wannan dandazo ka duba yadda za a tattaru a guri guda za ka ga ana nufin abu guda ana kiran abu guda ana yin abu guda kowa ya nufi abu ɗaya ne a wannan lokaci kuma kowa yana shige da kaya iri ɗaya to wannan yana nuna maka wato wani misali na tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama ranar da mutane yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun da mutane za su fito da gaggawa daga cikin kaburburan su haka za a hadu a mahshar gaban Allah subhanahu wataala wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar lokacin duk gaba ɗaya mutane suka hadu su bayyana a gaban Allah subhanahu wataala wanda yake ɗaya tilo kuma mai rinjaye to wannan aikin haji zai tuna wa mutane irin wannan haduwa zai tuna mutane haduwa ta mutane daban-daban kabilu daban-daban jinsi daban-daban harsuna daban-daban garuruwa daban-daban komai wato mabambanci amma ga su guri guda sun kuma fuskanci abu guda to haka ranar alkiyama za ta kasance babu shakka aikin haji yana nuna wa mutum irin wannan darasi kamar yadda aikin haji yana kunshe da abin da yake kara janyo al'ummar musulmi guri guda su ji cewa su abu guda ne yadda za ku zo da Balarabe da Bahaushe da Fulatani da Bature da Bayarbe da ba ko menene za a hadu a guri guda ana aiki iri guda babu wani wanda zai ce shi a ware wa kabilar sa ta su fara yi sannan su wane duk gaba ɗaya su ji cewa abu ɗaya ne su cewa su al'umma ce guda su cewa su manufa ce guda su cewa ubangijin su guda ne su cewa addinin su guda ne su cewa alƙibla su guda ce to wannan aikin haji yana ƙara karantar da musulmi haɗin kai karantar da musulmi cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida cewa wannan ummatan wahida wannan al'ummar ku ce kuma al'umma ɗaya wannan rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijin ku kiyaye ni ku kiyaye dokokina kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara fitowa da mutane wannan wato sura ta kasancewar su al'umma daya ta kasancewar su wato masu bautar ubangiji daya ta kasancewar su karkacin bukata iri guda alhaji yana koyar da musulmi irin wannan kamar yadda haji yakan iya zama wani babban taro ne na shekara bayan haduwar musulmi da suke yi a unguwa su yi salloli biyar a kullun su yi sallah biyar su hadu a masallaci kuma ka hadu da wannan ba a wannan sallar saboda ko baya unguwa to watakila za ku hadu da shi a wata sallar saboda inda safi ba a samun shi watakila da magaruba da isha'i ana samun shi watakila ana samun shi da asuba ba dai zai yiwu a ce kwata-kwata mai na unguwar ba ka ganin shi baya ganinka to salloli biyar tana samar da wannan taro ne na unguwa na wasu lokuta bayan lokuta wanda kowa zai riƙa ganin ɗan uwansa sannan aka samu taro na sati wanda shi ne taron juma'a wanda shi kuma ya ɗara taron salloli biyar shi kuma za a ƙara haɗuwa watakila unguwanni daban-daban za su haɗu su zama a duk sati suna da wani guri guda da suke haɗuwa sannan a samu ainihin wanda za a yi na sallar idi a shekara shi kuma watakila amma a da can ma sai ka ga ya hada garuruwa to yanzu bai hada garuruwa ba zai hada unguwanni masu yawa su hadu a filin idi daya su yi sallah tare sannan aka samu kuma na shekara wanda shi kuma zai hada duniya shi ne aikin haji shi kuma taron aikin haji taro ne da zai hada duniya taro ne da duniya saboda ka in kana neman wato majalisar dinkin duniya to ka samu aikin haji ka gama samun majalisar dinkin duniya al'ummar da suke haduwa daga kasashe daban-daban babu wata kasa a duniya da zaka gabata da wakilci a wannan guri koda mutum ɗaya ne kuwa akwai wata kasar da zaka samu wata kila mutanen da za su zo haji ba su mutum ɗaya ko biyu ba wasu kasashe can da suka yi nisa kwarai da gaske da musulmi ba su da yawa a cikin su amma dai da wahala a ce akwai wata kasa a duniya da ba ta da wakilci a wannan guri zawa ka wani taro ne na duniya gaba daya da ya hada al'ummar duniya gaba daya kuma suka zo da wata manufa iri daya suka zo su yi aiki iri daya a wuri daya da manufa daya to kaga wannan babu wani addinin da yake da irin wannan shi yasa a duniya babu wani taro da yake kamar taron aikin haji taron aikin haji shi yafi kowane taro tare jama'a kowane taro yawa kuma aka duba za a ga cewa abu ne da ba a guri guda ake yin sa ba a guri ana yin sa a wurare daban-daban tun daga lokacin da aka zo miƙati ko wace ƙasashe akwai miƙatin su kamar yadda zamu bayani nan gaba sannan bayan miƙati a zo a je a nufi ɗakin Ka'aba wanda kowace ƙasa nan za su zo su yi dawafi sannan daga nan a tafi Mina sannan daga Mina a tafi Arafa daga Arafa a dawo Muzdalifa a dawo Mina sannan a dawo Makka to waɗannan gurare a ko ina haka ake so kowace al'umma da ta shigo wannan guri abinda za ta yi kenan za ta yi tattaki ta je nan ta je nan ta je can to babu wani taron da yake da irin wannan a duk duniya babu shi saboda haka kaga ashe aikin haji wani taro ne wanda yake gagarumi wanda dole ne wanda duk aka dora masa alhakin kula da irin wannan taro to dole ne a yi masa uzuri wani lokaci idan an samu wasu abubuwa na kurakurai sun faru a wasu a cikin wasu wurare saboda abin yana da yawa yana da girma kuma ba a gude ake yin sa a watsi ba ba kamar bol bace da za a dugu guda a yi ta kowa yana zaune a gama a watsi a'a wannan wani abu ne wanda wani lokaci ma ainihin a tafiye ake yin sa kamar su da wafi su sa ai ba tsayuwa ake guri guda ba a tafiye ake yin sa wurin jifa wuri ne wanda shi ma haka za a zo a yi wani aiki guri guda ba a tsaye ake yin sa ba waɗannan abubuwa suna nuna maka cewa aikin haji karan kansa a tafiyar addini a tafiyar al'ummar musulmi wata mu'jiza ce a ce an samu irin wannan taro an yi shi an gama an tafi kowa ya koma ƙasarsa lafiya wani alama ce da take nuna cewa akwai kulawar Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan al'umma kuma wani addini nashi ne shi ya farlanta wannan abu kuma ya san cewa wannan abun zai yiwu kuma shi ne mai ba wa abun kariya ba wani ɗan adam ba saboda aikin haji yana cike da darussa da yawa wanda idan mutum ya tsaya ya yi karatun ta nutsu zai fita da ainihin fahimtar darussa masu yawa a cikin wannan aiki na aikin haji saboda muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya sanya alhazanmu da suka yi niyyar wannan aiki a wannan shekara su je lafiya su da lafiya kuma Ubangiji ya karbi ibadun mu da su gaba daya
to amin su mamin malalai sakar alkai to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wani da yake cewa assalamu alaikum malami ne hukunci akan mutum ya dauki niyya da irani a miƙati sai ya dawo ta cikin gar sai kuma ya dawo ta cikin garin Madina ko kuma gefen gari domin ya hau jirgin kasa zuwa Makka shi ya matsayin wannan niyyar da ya dauka
na farko niyyarsa ta yi dan mutum ya dau niyya ya dawo baya wanda baya warware masa niyya da cewa wasu malami suna cewa in an sake zuwa ya sake niyya amma da niyyar tashi ta farko ta yi ba za ta warwaru ba dan ya jawo baya sannan kuma shi jirgin kasa kamar yanzu da ake da jirgin kasa daga Madina da zai dau mutum daga Madina Jidda zuwa Makka kamar jirgin sama ne su ma idan suka zo daidai miƙati suna sanarwa saboda haka mutum sai ya dauki niyya a daidai lokacin da suka sanar mutum zai shiga da ihraminsa bayan ya yi wanka ya sanya ihraminsa wato ya sanya haraminsa to da zarar aka zo kuma to matukan sukan ce to an zo daidai miƙati ga waɗanda za su ɗauki niyyar umara ko niyyar hajji to a lokacin sai mutum ya yi niyya shi kenan abin da umararsa ta yi ko hajjinsa to haka babu buƙatar ya je ɗauko niyya daga baya kuma ya zo ya shiga jirgi wannan watakila wanda zai yi wannan to bai san yadda abin yake ba kuma da watakila ma ya tsaya ya tunani zai wahala ai su zo su sa jirgi kuma jirgin ya zo da ƴan umara ya an ga mutane da ihrami kawai a zo a wuce ba tsaya an dau ihrami ba suna kula da wannan saboda haka ba ya bukatar ma sai ka je ku ka dawo to har kuma mutum yayi hakan bish rashin sani to abin da din sa niyyarsa ta yi umararsa ta yi wajinsa yayi babu komai
to sai shi kuma wani sabon yake cewa wani mataki miji ya kamata ya dauka akan matarsa duk lokacin da ya bukace ta sai ta bata masa rai
to haƙƙin sa ne a wajenta ta kiyaye masa shi kuma miji shi yake da kawama akan mace wato shike sama da ita jagoranci tafiyar da lamarin gida da rayuwa gaba ɗaya hannunsa take ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa yayin da ya ga mace tana bijire masa to shi kuma zai iya daukan matakai da aka danka a hannunsa na wajen ya jawo hankalinta ta hanyar wa'azi ta hanyar tsoratar da ita Allah ta hanyar karanta mata hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka tsoratar da macen da za ta aurace wa mijinta har mijinta ya kwana na fushi da ita mala'iku su ma su kwana suna fushi da ita suna la'antarta ya nuna mata wannan wato hatsarin da take ciki ya mata wa'azi idan ta kiya to sai dauke mata kai gashi suna tare amma ya nuna mata bacin ranta bacin ransa saboda haka in ta yi magana ki kula ta in ta nemi wani abu a wajensa da ta saba nema ya yi banza da ita ya hana ta wani abu ne wanda yake nuna alhajir wanda yake nuna kauracewa in ta kiya yana da ikon ya daga hannu ba ya dake ta la iyaka shari'a bace yadda mutun ya daki macensa ba dukan da zai mata lahani ya ainihin ji mata rauni ko ya sa ta shiga wani tagayyara amma wani abu da zai nuna bacin ransa yana iya yi Allah subhanahu wataala shi ya faɗi wannan matakai guda uku cewa fa'idhuhum wahjuruhum fil madaji wadribuhum fa in ata'nakum fala tabghu alaihin sabila wai musu wa'azi sannan kuma in wa'azin bai yi ba sai ku kaurace musu fil madaji kaurace wa fil madaji shine kana gidan ba wai ka daina kwana a gidan ba baka koma kana kwana a hotel ba ko a gidan abokinka a'a kana gidan idan yafi ciwo yafi zafi a ce kana gidan amma ka dauke mata kai don abin da take takaba da shi ita ce shine ita mace ce saboda haka ko meye aka yi kai dole ka neme ta to sai ka nuna mata cewa wannan makamin nata a wajenta a wajenka bai da wani tasiri zaka kana da ka sha dafin ka sha maganin wannan makamin nata saboda haka ga ka a inda take shi yasa Allah ce fil madaji bai ce anil madaji ba ci fil madaji kuna kwance tare amma kuma ba ruwanka da ita ka juye baya to wannan shi kansa wata wani horo ne to bayan wannan shine mataki na gaba shine mataki na ƙarshe shi sai duka hayoyi sun abin nan sannan idan duk waɗannan ba su ci sun ci tura to sai kuma mataki na ƙarshe da Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa shine fa ba'su in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma saboda haka idan aka kula cewa tafiyar ba za ta samu matsala to sai a nemo wani mai sulhu daga bangaren sa da kuma bangaren ta sai su zauna su saurari kowane bangare su saurari matsalolin sannan su kuma su bada abinda suke ga shine mafita to in dai har Allah ya ce in yurida islahan in dai har mijin da matar kowa yana da kyakkyawan niyyar a samu gyara to yuwaffiqillahu bainahuma shi kuma Allah zai datar da su wannan shine sharadin a samu cin nasara a kowane irin sulhu kowane sulhu za a yi sai bangarorin sulhun suna da kyakkyawar niyyar kudirin cewa za a daidaita amma idan ɗaya yana da mummunan kuduri a zuciyarsa to Allah ba zai shiga cikin wannan sulhu ba shi yasa Allah ya ce in yurida islahan sannan ya ce yuwaffiqillahu bainahuma to idan wannan matakin shi ba ya kimi to mataki na ƙarshe shi da Allah subhanahu wataala ya faɗa wa ya tafarraqa yunillahu kullam min sa'atihi idan suka rabu wato kowa ya kama gaban sa to kuma nan sai Allah kowa ya hada shi da wanda yake daidai da shi watakila ita ba can Allah ya hada ta da wani tantiri wanda shi kuma zai mata horar da ainihin za ta yi da na sani akan abin da ta yi wa mijinta na farko shi kuma Allah sai ya datar da shi da wata mace wacce za ta yi masa biyayya ta sa faranta masa rai
to sai ita kuma take cewa menene hukuncin zama da mijin da ke ambatar matarsa da suna dabba kuma a gaban ƴaƴanta
bai dace ba ya kamata auratayya miji ya girmama mace kamar yadda aka ce mace ta girmama mijinta kuma baya daga cikin tarbiya wato mutum ya rika kiran matarsa da wani mummunan suna ko ba a gaban ƴaƴanta ba ballantana kuma a gaban ƴaƴanta wanda wannan zai yi tasiri a cikin tarbiyarsu, zai iya sawa su ma su koyi wani abu daga wajensa. Wata rana wato shi kansa ya ji wani ya kira shi dabba, da aje yana kiran mamansa dabba, dauka cewa to wani abu ne da duk wanda aka yi wa ba daidai ba shi ma ya ce ma dan uwansa dabba. Shi ma wata rana ɗansa sai ya ji ya kira shi dabba, ko wata yarinya daga cikin ƴaƴansa ta ɗauki wannan tarbiyyar ita ma bayan girmanta, wato ta riƙa kiran mijinta haka, ko kuma ɗa ya ɗauki tarbiyyar daga bakinsa shi ma ya riƙa cewa matarsa haka. To za a iya dai samun mummunar tarbiyya da mummunar koyarwa a ciki bayan kimarsa da za ta zube a wajen ƴaƴansa, domin ƴaƴansa suka tashi suka yi wayo suka ji shi yana irin wannan. To fa jin darajar mahaifiyarsu da darajar kimarsa da take zuciyarsu za ta riƙa sa su kuma su riƙa masa kallon wani mutum wanda yake marar mutunci, wanda bai san ya kamata ba. To kaga tun daga lokacin shi kuma abinda yake fatan ya samu daga wajen ƴaƴa na tausayi da taimako yayin da buƙatar haka ta taso sai ga bai same shi ba. Saboda haka akwai illoli da yawa cikin yin wannan. Bayan ga wannan duka, Allah subhanahu wataala ya hana a riƙa kifan kanmu da munanan sunaye, cewa la tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman faman lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Allah ya kirawo masu jifa junansu da miyagun sunaye da cewa azzalimai ne, ce kada ku riƙa jifa sunanku da miyagun laƙubba. Allah ya ce bi'sa al-ismu al-fusuq, tir da suna irin na fasikanci, ba'da al-iman, bayan kuma kun yi imani amma ku riƙa yin abinda fasikai ne za su riƙa yin sa, wanda ba su san abinda suke yi ba. To tir da irin wannan halayya. Allah ya ce kuma duk wanda bai tuba ba to waɗannan su ne azzalimai. Saboda haka ya yi ƙoƙari ya kauce ma wannan mummunar hali, ya daina, ya san cewa matarsa, uwar ƴaƴansa, tana da martaba, tana da daraja, kuma ya nuna wa ƴaƴansa cewa mahaifiyarsu tana da daraja a wajensa.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatu Rahama ne daga gidan talabijin na Rahama tasha mai lamba 177 kan Star Times, da kuma turan ɗan adalin Najeriya wato Laikom Sat. Kuma kuna damar aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri, kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana a kan akwatunan talabijin ɗinku. Shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan, wadakace mu. To baka mu da dawowa ta cikin shirin na Fitin Rahama, inda muke tare da Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma yake amsa tambayoyin da ake aikowa a cikin shirin. Kuma kuna da damar aiko da tambayoyin naku, kamar yadda hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. To tambayar mu ta gaba, malam take cewa mutumin da ya tsinci kuɗi a wajen da yake nesa da jama'a da kimanin kilomita 2, shin zai ci giya ne ko kuma sadaukarwa zai yi?
Zai ci giya, tunda har shi ya iya zuwa gurin, to wani ba zai zo gurin ne har a samu koyayar. Saboda haka idan har ya tsinci dukiya ko da nesa da jama'a ne, ba wai sai ka tsinta ta cikin jama'a ba sanda za ka yi cikiya, ko nesa da jama'a ne za ka zo ka yi cikiya inda ka san cewa jama'a suna haɗuwa, ka yi cikiyar cewa ko da ya rasa ya jefar da wani abu nashi wanda kuɗi ne wanda ya jefar da kuɗinsa, ko wanda ya ce shi ne sai ya zo ya bayanin nawa ne da wani iri ne, dubu-dubu ne ko 500 ne, sannan a cikin mai suke ya yi bayanin wannan shi kenan sai a bashi. Wannan shi ne abinda shari'a musulunci ta ce, in ka ɗau tsuntuwa wajibi ne ka yi wannan, matuƙar dai tsuntuwar mai yawa ce. Sai dai wani abu ne wanda yake ɗan ƙanƙani, wata ya tsinci 1,000 ba zai shekara yana cikin 1,000 ba, ko ya kai gidan rediyo ya ce sai masa cikiya shekara ɗaya ta 1,000, kaga wannan ko tunani ma ba zai karɓa ba. Amma in kuɗi ne wanda yake mai nauyi, to ya kamata ya ciki ya su ya shekara bai samu mai shi ba, to sai kuma ya yi abin da yake so da su ya zama nashi.
To sai sakon Isaac Ibrahim shi kuma yake cewa shin yaya wankan shiga musulunci yake?
Yadda ake wankan janaba ko yadda mace take wankan haila, haka ake wankan shiga musulunci. Shi ya shiga musulunci, wanda yake sabon shiga musulunci ana cewa ya yi wanka, saboda a lokacin da yake kafirinsa zai zamansa da janaba, ba ruwansa da ba wanka zai wa janaba ba. Sa'an da ya kusanci matarsa in yana da aure ko ba da aure, ba ya kusanci wata matar banza ko kuma ya yi mafarki, duk zai iya tashi ba tare da ya wanka ba. Mace ce tana al'ada, ba wani wanka da take a matsayinta na arniya. tare da suka musulunta kaga akwai bukatar wannan najasar da take tare da su su kawar da ita a shar'anci haka yadda ake yin wanka sai ana yin wankan janaba ko wacce tana yin wankan biki ko wankan haila haka za ta yi za su yi wankan wankan shiga musulunci
to sai shi kuma kace mutum ne yayi sata lokacin yana yaro shin akwai haƙin wanda yayi satar akan sa ko kuma akan iyayensa
abinda aka dauke wa yaro shine rubuta alhaki shine abinda aka dauke rubuta alhaki wato ba za a rubuta masa zunubi ba amma idan ya lalata dukiyar wani to za a biya daga dukiyar sa in yana da ita ba dukiya to wanda suke wanda yake karkashin sa shi zai dau zaman din haka zaman wannan yana nan amma ba wai ana nufin shi kenan yana yaro ba sai a bashi ya je yayi tarala ta kai mutane a ce yaro ne an dauke masa alƙalami alƙalamin da aka dauke masa shine alƙalamin rubuta masa zunubi idan yayi laifi ko a rubuta masa lada da cewa wasu na cewa za a rubuta masa lada wale da lada falala ce amma zunubi ba za a kama shi da shi ba a wannan lokacin kamawa da ba kama shi da zunubi ba ba shi yake nuna kuma babu zaman ba cikin abin da ya lalata kamar mahaukaci zama hukaci in ya lalata kayan mutum to zuwa dukiya a cikin dukiyarsa za a dauka a biya mutumin abin da shi wannan mahaukaci ya lalata masa
to sai makamancin wannan tambaya daga Idris Ibrahim dan Maliki yake cewa idan mutum yayi sata lokacin kuruciya ma'ana yana yaro kenan kuma ya manta da wadawai wasatar ko kuma nawa ya sata ma kuma yanzu ya girma yana da damar abin da ya fara da shi me ya kamata mutum yayi wajen biya wannan haƙin
to in ya san wayewa sai ya san hanyar da zai isar masa da wannan dukiya gwargwadon yadda zai yi hasashe wato sai ya hasashe iya tunaninsa duk abinda dai yake jin zai ce ya taba ni mutumin nan iya tunaninsa ba zai wuce kaza ba to sai san yadda zai in akwai hanyar da zai isar masa da wannan dukiya ba lalle da yaje ya ce ina yaro na yi maka sata ba ko na taba kayanka ko wani abu wanda duk baya bukatar sai yayi haka domin da zai iya jawo kuma wata matsala sabuwa amma dai ya san ya zai isar masa da wannan dukiyar ta je gare shi ya amfana da ita in kuma baya gari ba baya duniya ya magalansa su amfana da wannan dukiyar idan bai san waye yi wa ba amma dai wato ba zai iya gane wanda yayi wa ba saboda watakila a kasuwa yake mutane suna zuwa da garuruwa suna ciniki a nan shi kuma yake shigar da cutar wasa to kaga a nan ba zai iya sanin mutanen da suke zuwa ina daga ina suke zuwa yayi ba ya iya bayyana musu abin da ya cuce su irin wannan sai ya tattara abin yayi kintace iya abin da zai rinjaya a daninsa a kwakwalwarsa da cewa abin ba zai wuce haka ba to sai ya sadaka da shi ya ba mu waɗanda suke mabukata su amfana da wannan dukiya
to sai shi kuma ne ke chamalan yar kanin babansu ce ba ta da lafiya kuma tana da aure ya kasance sai an dauke ta idan za a kai ta asibiti kuma shi ne yake daukar ta saboda an daure ta gida kuma babu ya iya daukan ta to shin hakan da yake akwai laifi
ita larura wani abu ne daban duk wani abu ko da a shar'anci an kana in ya zama na babu wata mafita sai wannan to ita ce ake cewa darura shi darura tubihul mahzurat lakin الضروره تقدر بقدرها wato darura tana halarta abinda yake haramun ne amma kuma daidai wannan lokacin kuma ana kaddara wato ana yin tabakin gurgudan abinda zai wato fitar da mutum daga wannan larurar to misali a ce mutum ne yana tafiya a daji ya rasa abinci ga yunwa ga gari ba gari kusa ba wani abu da zai ci sai ya karo da mushe ko ya ci mushe ko ya mutu to zai tashi ba sa mushen da zai ya ce taki cikin sa ba zai ci abinda zai kubutar da rayuwarsa da shi sanan ba guzuri zai yi da shi ya zuwa a jaka ba ya taho kuma ya tace sai ya duba ya ga iya abinda zai fidda shi daga wannan larurar shi kadai ne aka halatta masa to haka ne shi ba wannan ya zamana zai kama wata wacce take ba muharrabiyarsa ba ya kama ta saboda rashin lafiya babu wanda zai mata wannan to ya zama da yayi gurgudan yadda zai buga darura ko zai duka caci mata yadda yake so ba yadda dai wannan larurar za a magance ta to wannan ya halatta saboda ita larura babu abinda ba ta sawa
to sai shi kone ke cewa malam shin ana iya sake yin aure bayan an yi khul'i?
Za iya yi. Za iya yi wa an yi khul'i. Shi khul'i abinda babu shi babu komai a khul'i. Ba zai mutum ya mace ta yi khul'i ba kuma ya ce na dade ki to ya zan khul'in ba ya da wani amfani. Saka ita babu raja'a ne amma za iya sake yi. Suka yi ta ba shi khul'in sa. Wanda gaba ya ta dawo ta ce ita gaskiya ta yi nadama wannan abu da ta yi shedan ne kaza kaza shi ma kuma ya ji ya yadda. Asu ya daura wani aure babu komai li'ani shine ba a saki komawa
to sai shi kuma sakon Anas Kabir kofar nayi sai ke cewa mutun ne matarsa ta samu ciki sai ya ce ba cikin sa bane amma kuma da matar ta yi sai yaron yayi kama da shi sosai da ma sauran ƴaƴansa shin ina hukuncin wannan
yana nan ba dan sa ba wato idan aka riga aka yi li'ani shi ya ce ya ce ba dan sa bane are rantsuwa ita ba tace dan sa ne tayi rantsuwa suka rabu kake ce la sabira laka ilaiha annabi ya ce ba kuma zaka saki samun hanyar dawowa gare ta ba dan shi li'ani hakiki in an rabu an rabu kenan to dan ba za a jingina ma wannan mutum da ya riga ya kore shi kuma ya bi hanyar da shari'a ta ce a bi a kore saboda haka ya kore shi ya kuru yanzu ba dan sa bane sannan ba za a jingina masa dan ba kuma koda a ce an samu wata shaida wacce daga baya take nuna cewa dan nan aina shi ne lokacin da aka yi li'ani abin nan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama mijin ya tuhumi matar da cewa dan nan cikin nan na wani ne ita kuma ta ce cikin nasa ne aka zo aka yi li'ani ya rantsi ta rantsi kamar yadda shari'a ta tsara da ta tashi haihuwa sai ta haife shi kamar wancan da aka tome ta da shi ya zo kamar an tsaga kara annabi yake cewa wallahi ba dan hukuncin Allah ya riga ya gabata ba da kun ga abin da zan yi muku wato ga shaida baro-baro wato shi wancan da dama ake cewa shi sai zina sai ga shi ta haifi dan kwabo da kwabo komai da ka gan shi ka ga wancan to kamar an tsaga kara yadda Bahaushe yake cewa kamar an tsaga kara amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamo ta ba ya ce ashe tabbas zina kika yi ga wannan mutumin shi ba wancan mutum an san shi ba ji an kamo shi ba aka yi masa haddi saboda hukuncin Allah ya riga ya gabata to ba za a kuma shi wancan har ilahi ba za a kira shi a ce zo ka dau danka ba tun daga shi kun yi kama kwabo da kwabo zaka zo dan danka ne zo ka dauke shi wato hatta ta fuskar gashin sa sai da suka yi kama ba wai ta fuskar hatta gashin kansa yadda wance yake da cibbirin gashi haka shi ma wannan din da ta yi ba haka yake bayan kuma kamanni da suka yi to sai ka wani ita ce dokar Ubangiji subhanahu wataala idan har abi waɗannan matakan aka yi hukunci to kuma dan an samu wasu alamu ba mutum ya zo yayi ikirari ba daga baya aka samu kawai alamu to wannan ba za su sa a yi reverse ba a dawo a sake cewa ai dole a dawo a sake abin nan sai ka koda ya kama da shi tunda ya kore shi kina ba za a jingina masa ba
sai shi kwani kitashin mallam akwai maganar kwantaccen ciki a shari'a domin akwai wata mata da ta ce tana da kwantaccen ciki tsawon shekaru 11
haka kawai dai zuciyarta take riya mata kila kuma tana da wani abu haka a cikinta da ya taru a cikin take tsan ciki ne ko watakila za ta je likitoci a yi scanning ba za a ga ciki ba amma watakila a ga wata illa da can da babu wasu hanyoyin wato likitanci irin na zamani na yanzu wadanda za su haska abin da yake cikin ciki a haska mahaifa a gaya take to ana da wannan wato aqidar ta cewa ciki yakan iya kwantawa ya shekara 1 shekara 2 shekara 3 ma har ma akan nuna wasu a ce an yi cikin su shekara 3 kamar Muhammad ibn Ajlan da makocin Malik ya shekara 3 da yayi a cikin babarsa to a wancan lokacin duk zai yi mutane su yadda cewa haka tunda matan za su rika wahabi za su ga al'ada su ta tsaya wasu su rika jin wani ko motsi ko wani abu a cikin su kuma ba a da abin da za a iya haska cikin a gano ga yadda yake to sai su dauka cikin ne al'ada bata zuwa ta dakata to sai a ta kallanta tana da ciki sai a ce kwantawa yayi amma ciki yadda Allah subhanahu wataala ya tsara halittar dan adam ciki ba ya wuce wata tara kamar Ibn Hazm ya faɗa duk da cewa a can wancan lokacin wasu malamai sun yarda da hakan an yi ta fatawa da wannan amma za mu samu ko daga cikin malamai kamar Ibn Hazm na daga cikin wadanda suka ce su wasu yadda akwai kwantata ciki ba shi kuma hujjar sa shine Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wata tara ciki yake a cikin mace saboda haka ba zai yi ba ga yadda ubangiji ya tsara a sunnar sa kuma wasu zo su shi ya ce ya yi shekara uku a cikin babarsa saka kuma yanzu da yake a harkar an samu ci gaban na'urori na likitancin zamani abu ne mai sauki a gane wannan da aka duba can da ta ci tana da ciki ta je duba ta za a iya ganewa da gaske ne ko ba ta da shi ba da gaske ba ne
sai shi kone ke ta malam ina matsayin mutumin da yake tsoron Allah akan ko ya zalunci wani ko karamin bashi ko kuma ya manta da shi domin sanin matsayin hakkin wani akan sa wanda Allah baya yafewa to amma in yi tunanin cewa shi ma fa wani ya zalunce shi ko kuma yana bin wani bashi sai ya ga shi ma ai za a biya shi irin wannan abin da yayi shin yin wannan tunani laifi ne
to kaga wannan bai ji tsoron Allah din ba ai wanda ya ji tsoron Allah ba zai rika tunanin cewa in ya zalunci wani ba ai shi ma an zalunce shi mai tsoron Allah ba zai wannan tunanin ba wannan shaydan ne yake riya masa dan ya ci gaba da zama a matsayin azzalimi saboda dai in shi bai yi zalunci ba ai za a zalunce shi wanda jahiliya su suke fado man la yuzlimin nas yuzlami wanda ma bai zalunci in baka cuci wani ba ai kai za a cuce ka to shi ko shi dai ya ga masa tunda dai ai ko ya ma cuci wani to ai shi ma an cuce shi in an je lahira shikenan sai ai balance saboda haka kai ka cuce ni ni na cuci wannan to shikenan in an diba daga wajena sai kai kuma debo daga wajenka sai in yi balance wannan ai tunanin banza ne da wofi saboda haka ba wa ya zama yana da wannan tunanin ba zai ce kuma yana jin tsoron Allah ba mai jin tsoron Allah ta kansa yake a shari'a ba a cewa dan an cuce ka kai ka cuci wani ko baka san mi kidarin kai misali kana jin an cuce ka kai baka san girman cutar da kai mai wancan ba kanda kana iya ganin ta kankanuwa ta sabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim tana kana ganin abu kankani ne amma kuma a gurin Allah babba ne yana dangantaka wata kila da kana iya zaluntar mutane biyu duk zaluncin da kai musu iri ɗaya ne amma kuma a gurin Allah na ɗaya ya fi na ɗaya girma yanzu wanda zai kashe wani daban wani mutum daban da wanda zai kashe annabi duk kisa-kisa ne duk ɗauke rai ne amma babu shakka ba wanda zai daidaita mutumin da ya kashe annabi da wanda ya kashe wani musulmi mumini ba za su zama daidai ba duk da gashi aikin iri ɗaya ne amma saboda matsayin wannan a gurin Allah to haka nan wanda zai kashe wani sahabi ba daidai zai kashe wanda zai kashe wani ƙasa da haka ba ko wanda zai kashe wani babban malami mai tsoron Allah mai takawa ba daidai zai kashe wani ɗan wiwi ɗan shaye-shaye ba amma duk kisa-kisa ne a wajen hukunci a duniya duk hukunci iri ɗaya ne in diya ce diyar malami da ta diyar ɗan wiwi duk abu ɗaya ne kisasi duk kisa ɗaya ne amma a gurin Allah fa a gurin Allah ba ɗaya ba ne hakuri a gurin Allah ba ɗaya ba ne wanda zai kashe waliyin Allah wanda zai kashe annabin Allah babu shakka wannan a gurin Allah ba karamin laifi yayi ba shi yasa Allah ya ce man adali waliyan faqad farazani bil muharaba wanda duk zai yi gaba ba ma ga kisa ba ya mai gaba da wanda yake wuli na to kamar ya shelanta fito na fito ne dani saboda haka kana jin cewa ai kai inda ka an zalunce ka to ai kai in ka zalunci wani to ai kai ma an zalunce ka to wannan da kace ka zalunta baka san me ya matsayin shi a gurin Allah ba saboda haka wannan huduma shedan ce tana iya yiwa kai aje a yabi wani abu a laifin sa abin a biya ka amma kai naka in aka hada da lallai biya ka din da naka da kai duka ba za ka iya biyan wancan waliyin Allah ba wancan matsayin sa baka san matsayin mutane a gurin Allah ba saboda haka wannan shi kansa tunanin shedan ne mutumin da yake da wannan tunanin ba zai ce yana da tsoron Allah ba mai tsoron Allah ta kansa yake alaikum anfusakum ko a ci ta kansa
to sai sakon Abu Zainab yake cewa da Allah malam mutum ne yake limanci sai ya manta ya sallama a raka'a ta uku a sallar asar shin ya mutum zai
wanda ya sallama a raka'a ta uku sai ya tashi ya ci ko raka'a ta hudu ya sai tahiyya ya yi sallama sannan ya sajjada ba adi wanda ya manta ya yi sallama kafin sallar sa ta cika sallar asar ko sallar azhar ko wace sallah ce kafin ta cika sai ya sallama to ya faɗa ku sai ya tashi ya kawo raka'a da bai yi ba sai tahiyya ya sallama sannan ya sujjada ba'ati.
To sai shi kuma Abubakar Musa Umar yake cewa dan Allah malam wani haƙi ne makwabtaka wato mutum zai bawa makwabcinsa da yake cutar da shi?
Haƙƙin duk da aka ce na makoci na dan uwanka musulmi, na farko ka je in yana rashin lafiya ka dubo shi, in ya samu wani abu na farin ciki ka taya shi farin ciki, wani abu na jajantawa ne ka jajanta masa, ainihin an ce ya mutu ka halarci jana'izarsa. Su abubuwa ne da aka ce wannan haƙƙi ne na musulmi akan musulmi, ko makoci da makoci, duka ba shi ko da yana cutar da kai, kada ka dubi kai yana yi maka. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa talakawa idan Allah ya hada su da shugabanni azzalimai, cewa ku ba su haƙƙinku, ku ba su su haƙoƙinsu. Wato ko da shugaba ya cuce ka, to kai kakka ce za ka rama, ko kuma a aka ce za ka kai kuma hana shi haƙƙinsa na biyayya inda ya dace kai masa biyayya, na girmama shi inda ya dace ka girmama shi. Ka ce ba za ka yi wannan ba saboda ai yamin kaza. Annabi ya ce a'a, ku ba su haƙoƙinsu, ku kuma ku nemi Allah ya karɓo muku naku. Wannan ita ce tarbiyya da musulunci ya ba wa 'ya'yansa. To kowanne ba shugaba, alaƙar shugaba da shugaba, kowa wane ne wanda zai cuce ka, to kakka ce kai ma sai ka cuce shi. A'a, kana da damar ka karɓo haƙƙinka in kana da iyawa, baka iyawa amma kuma wannan ba shi zai baka damar ka tauye masa haƙƙi ba. Kamar miji da mata, a ce miji baya kula da haƙƙin matarsa, wannan ba shi ya halatta wa ita ba mace ta kula da haƙƙinsa ba. A'a, sai su zama guɗe a wurin Allah, ya cutar da ita ta cutar da shi, saboda a gurin Allah duk sun koma macuta. Amma yayin da ita ta bashi haƙƙinsa, to ta bashi shi a gurin Allah macuci, kuma shi kuma Allah zai kwato mata nata.
Malam ya saka alkali masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana. Sai dai kuma za ku iya kuma da sakonin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan 081 89 85 60 80 da kuma sakon WhatsApp akan 0706 0601 4555, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amadadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marija Lemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sijjar sassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.